hannun ka mai sanda.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, habibillahi wa khatamil anbiya'i wal mursalin, abul qasim Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntajibin. Wa amma ba'd. Jama'a sauraron mu, barkan mu da haka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda. Da cikin sa muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma, kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasihohin da ke cikin su. Da fatan Allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira. Amin summa amin. Kuma a yau ma, kamar yadda kuka saba, ji ni ne Tijjani Malam Lawal da magaram, zan kasance tare da ku daga farko har zuwa ƙarshen shirin na yau. Da yarda Allah madaukakin sarki, da kuma ba mu karfin aiki da abin da muka saurara. Tumadala, za mu fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun aya ta 17 a cikin wannan sura ta Luqman.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
يا كي دانا كسعيد صلى كما كي أمني دا أيكة الهيري ككما يهني دا قامومون أيكي كما كي حقولي بسا دك أبن دي ساميكا حقيقة ودنان سنة دا منيان الأمرة.
A shirye-shiryen da suka gabata, mun yi ishara game da wasu nasihohin Luqman ga ɗansa, bayan tabbaci da kuma jinjinawa kan abubuwan da suka shafi aƙida. A cikin wannan aya, Luqman ya taɓo batutuwan da suka shafi ibada da zamantakewa. Yana mai cewa, bayan amincewa da tauhidi, farko abin da ya rataya kanka shine bautar Ubangijinka, kuma Ubangijin halittu, da kuma ko mawa zuwa gare shi, da hakan ke tabbatuwa. Ka kasance mai tsaye da sallah, kuma ka ƙarfafa imaninka da Ubangijinka a zuciya, ko da yake sallah ita kadai ba ta isa, kamar yadda tunani shi kadai ba zai wadatar ba. Ya kamata ka kira wasunka wajen aikata ayyukan alkhairi da sauran kyawawan ayyuka, domin alkhairi da kuma kyawawan ayyuka su wanzu a tsakanin al'umma, kamar kuma yadda ya zamanto wajibi ka yaƙi mununan ayyuka kuma kaka bari mummuna ya wanzu a cikin al'umma. A ɗabi'ance, kasancewa cikin al'umma akwai buƙatar ƙoƙari wajen watsa ababe masu kyau da kuma hani da ababe munana, da kuma hakan na tattare da walhalu da kuma matsaloli daban-daban. Saboda masu aikata saƙo da kuma munanan ayyuka za su iya nasu ƙoƙarin wajen nuna adawa da gaskiya, amma mumini bai kamata ya yi ƙasa a guya wajen tunkarar wannan matsaloli ba. Ya zama wajibi ya kasance mai juriya wajen fuskantar waɗannan matsaloli, kuma ya tsaya ƙyam da ƙafafunsa a kan hanyar gaskiya domin ƙoƙarinsa ya cimma gacci. Daga cikin wannan aya, za mu ilmantu da ababe guda uku kamar haka: a zama da niyya mai ƙarfi wajen cimma nasara a kan hanyar Ubangiji na daga cikin ababen da ke tafiya tare da imani. Ba tare da wannan ba, babu wani aiki da zai kai ga kyakkyawan sakamako. Abu na biyu, yi wa yara nasiha game da sallah tare da binciken yadda suke tsaye da sallah, nauyi ne da ya rataya a kan ma'aifa. Abu na uku kuma, ya kamata mu ba wa yaranmu da kuma ƴaƴanmu tarbiyya ta yadda za su ɗauki nauyin shugabanci game da ababen da suka shafi al'umma da zamantakewa. Kasu kasance waɗanda ba su damu game da munanan ayyuka a cikin zamantakewar al'umma ba.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah,
Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari karatun aya ta 18 a cikin wannan sura ta Luqman.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور
kada kuma ka dauke fuskar ka daga mutane kuma kada kai tafiya a bayan ƙasa kana mai takama hakika Allah bai san duk wani mai takama mai fariya
A cikin wannan aya da muka saurara Luqman yayi ishara da wasu munanan dabi'u sannan kuma yayi hani da aikata su ga dansa jiji da kai dagawa da girman kai cikin wannan aya an yi ishara da misali na wannan muguwar dabi'a da misalai guda biyu na farko rashin damuwa da wasu da nufin kaskantar da su ma'ana wasu mutane saboda suna da kuɗi ko dukiya ko mulki sukan yi shuhura dukiya ko mulkin su za su sa su su ruka ganin cewa sun yi kowa a gurin mutane kuma su nuna dagawa a tsakanin mutane da kuma kaskantar da saura abu na biyu abu ne Na biyu da Luqman yayi ishara da shi yanayin tafiya a tsakanin al'umma wasu mutane a maimakon tawadu'u da kankantar da kai sai su kasance suna tafiya cikin dagawa da girman kai kamar shugabannin mutane kuma ganin su ya zama wajibi ne kowa ya kaskantar da kai da kuma girmama su alatilas daga cikin wannan aya zamu ilmantu da ababe biyu kamar haka Na farko dai kyawawan mu'amala da mutane na daga cikin nasihohin Luqman mai hikima ga ɗansa an bato waɗannan nasihohi na hikima da Ubangiji yayi a cikin Al-Qur'ani mai girma a haƙiƙanin gaskiya nasiha ce ga dukkan al'umma baki ɗaya abu na biyu wajibi ne ga iyaye a lokacin da ƴaƴansu suka fara girma su tarbiyyartar da su ta yadda za su amintu daga nau'in tuttuka na ɗabi'u daga cikin su akwai girman kai da kuma dagawa yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari karatun aya ta 18 a cikin wannan sura ta Luqman
waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamir
kuma ka tsakaita game da tafiyarka kuma kai kasa-kasa da muryarka hakika mafi munin muryoyi ita ce muryar jakuna
a cikin ayar da ta gabata Luqman ya hana ɗansa munanan ayyuka da ɗabi'u guda biyu a cikin wannan aya kuma Luqman ya kira ɗansa da aikata wasu kyawawan ɗabi'u da ayyuka guda biyu yana mai cewa a tsarin rayuwarka ka kiyaye adalci da daidaito da hakan zai sanya ka rayu ba tare da ka jarrabtu da ayyuka na fice gona da iri ba ma'ana kada ka kasance mai fice gona da iri a rayuwa kuma ka zamanto wanda bai damu da komai a rayuwa ba sai dai ka kasance cikin matsakaikiyar hanya a rayuwa da kuma dogaro da Allah ba wai kawai na mu'amala zaka kasance mai kiyaye daidaito ba har ma a magana kada ka zamanto mai magana kasa-kasa ta yadda wasu ba za su ji abin da kake faɗa ba kuma kada ka zamanto mai daga murya ta yadda zaka cutar da su ba kada ka yi tsammanin mutane suna jin dadin daga muryarka ba kuma za su amince da maganarka saboda daga muryar da kake yi a wajen mutane muryar jakuna murya ce maras kyau domin hakan kai magana madaidaiciya daga cikin wannan ayar zamu ilmantu da ababe guda uku kamar haka na farko dai daga cikin ababen da suka zama wajibi ga iyaye su koyar da ƴaƴansu kiyaye yanayin zamantakewa ta hanyar tafiya da kuma magana abu na biyu nisanta daga ayyukan fice gona da iri daidaito da tsaka-tsakiya a ayyuka na daga cikin lamarin da Allah madaukakin sarki yayi wasici da su a cikin Al-Qur'ani mai girma abu na uku ihu da daga murya a wajen Allah abu ne maras kyau domin haka wajibi ne mu sassauta muryarmu kuma kada mu daga muryar da ba ta da amfani a tsakanin al'umma To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin ne a madadin dukkan waɗanda suka taimaka a cikin wannan shiri ni Tijjani Mallam Lawal da magana da shida kuma na gabatar nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.